sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 12 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara daukan mataki na rage fursunoni da kashi 30 cikin 100 a gidajen gyaran hali da ke fadin kasar. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi balaguro zuwa Cambodia a ƙarshen makon nan domin ganawa da shugabannin ƙasashen kudu maso gabas da gabashin Asiya, a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashen hankali a Myanmar da kuma ci gaba da karuwar barazana daga Koriya ta Arewa. Shugaban ƙasar zai yi amfani da damar ziyarar domin tattaunawa kan yadda za a yi aikin haɗin gwiwa na kud da kud domin ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin kama karya ta mulkin soji a NAPDAW, yayin da suke ci gaba da ɗaukar matakan danniya da zaluntar 'yan ƙasar da kuma ƙara nisantar da ƙasar daga tsarin demokuraɗiyya da take a kai kafin juyin mulkin a maimakon matsowa da ita, kamar yadda Jake Sullivan, mai ba da shawara kan lamuran tsaro na Amurka, ya faɗa wa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa a kan hanyar zuwa Phnom Penh a jiya Asabar. Yana mai nuni da juyin mulkin soji na watan Fabrairun shekara ta 2021 a Myanmar. Biden ya sauka da sanyin safiyar yau Asabar bayan yar gajeruwar ziyara a Sharm el-Sheikh a kasar Masar domin taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da COP27. Ya zuwa yammacin jiya Juma'a ba a kai ga tantance rinjayen Majalisar Dattawan Amurka ba. To amma nasarar da ɗan majalisar mai ci, Senator McKelly, ya samu a Arizona ta daidaice jam'iyyun Republican da Democrats a yawan kujeru 49 a kowannensu. Jami'an zaɓe a yammacin Nevada sun ce fafatawar a can ta yi zafi sosai a jiya Juma'a, inda 'yar takarar jam'iyyar Democrat Senator Catherine Cortez Masto take kan gaban abokin karawarta na Republican Adam Lassalt. Idan Cortez Masto ta yi nasara, jam'iyyar Democrat za ta sami rinjaye a majalisar dattawan ba tare da la'akari da sakamakon zaɓen Georgia da ba a kai ga bayyanawa ba, domin kuwa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris 'yar Democrat za ta kada ƙuri'ar raba gardama a majalisar dattawan mai wakilai 100. Kwanaki bayan da Amurkawa suka kada ƙuri'a a ranar Talata, har yanzu babu haƙiƙani kan rinjayen majalisun dokokin biyu na majalisar dattawa da na wakilai, yayin da har yanzu ba a kai ga aikewa da sakamakon ƙuri'u na ƙarshe ba a gundumomi da dama, musamman a jihohin yammaci. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen raba gardama na Georgia tsakanin Senator Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat da abokin karawarsa na Republican tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Herschel Walker. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran sun yi maci a tituna a kudu maso gabashin lardin Sistan Balochistan a jiya Juma'a domin tunawa da gwagwarmayar ranar 30 ga watan Satumba da aka yi wa lakabi da Juma'a mai tattare da zubar da jini. Hotunan bidiyo da aka tura wa sashen fashiya na muryar Amurka sun nuna masu zanga-zanga suna maci a Zahidan, babban birnin lardin. Sun kuma nuna masu zanga-zangar a birnin Kash suna rera taken la'ana ga Khomeini da la'ana ga ɗan kama karya, suna nufin shugaban koli na Iran Ayatollah Ali Khomeini. Akwai kuma wasu rahotannin gudanar da zanga-zangar ta jiya Juma'a a biranen Chabahar da Rask da Pishkin da kuma Iran Shahr. Masu zanga-zangar na nuna ɓacin ransu kan musgunawar 'yan sanda kan masu zanga-zanga a yankin a baya-bayan nan. Jami'an tsaro sun kashe akalla masu zanga-zanga 66 a Zahidan a ranar 30 ga watan Satumba, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Masu zanga-zangar dai sun hau tituna ne sakamakon zargin cewa wani jami'in 'yan sanda ya yi wa wata ƙaramar yarinya fyaɗe. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahotonta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine cewa sanarwar da Rashar ta bayar a wannan makon na ficewa daga Kherson wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun Rashar ke fuskanta a yankin gabar kogin Dnipro. A cikin rahoton tsaron na sirri da aka wallafa a shafin Twitter, Ma'aikatar ta ce yayin da janyewar ta biyo bayan kwanaki biyu kacal da ba da sanarwar, hakan na nufin mai yiwuwa ma tuni an soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2022. Sadda shugabannin da Rasha ta nada a kasan suka gargadi fararen hula da su fice daga birnin. Rahoton na Birtaniya ya ce akwai babbar alamar cewa an soma kwashe kayan yaki da kuma sojoji a cikin shigar fararen hula, tare haɗin gwiwar fararen hula 80,000 da ariya na kwashewa a 'yan makonni bayan nan. Rahoton ya ci gaba da cewa akwai alamun Ukraine ta sake karɓe iko da manyan yankunan Kherson a gabar kogin Dnipro, haka kuma yanzu dakarunta ne ke iko da birnin Kherson kansa. Hukumar bada tallafin abinci ta duniya ta gargadin cewa za a tilasta mata dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya raba da muhallansu a yankin Cabo Delgado da yaƙi ya daidaita a Mozambique muddin ba a samar da kuɗaɗe ba. Hukumar ta abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a yanke bada tallafin a watan Fabrairu idan ba ta yi gaggawar samun kuɗi dala Amurka miliyan 57 ba. Watan Fabrairu shi ne makurar rani a Mozambique sa'ad da kayan abinci suka fi ƙaranci, haka kuma a cikin watan ne ƙasar take cikin kakar iska mai tsanani wanda shi ne lokaci mafi hatsari da muni. Daraktar hukumar a Mozambique, Antonella de Aprile, ta ce idan babu tallafin mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya ɗaiɗaita za su fuskanci tsananin yunwa. Ta ce wannan matsala ta rashin samar da kuɗaɗe ba sabon abu ba ne, ta soma ne tun lokaci mai tsawo da ya gabata. Ta ce muna ba da rabin tallafin ne tun daga watan Afrilun shekara ta 2022 saboda ƙarancin kuɗaɗe da ƙaruwar buƙata. Saboda haka wannan na nufin waɗannan iyalai da yaƙi ya shafa suna samun ƙasa da kashi 40 cikin 100 na tallafin da suke buƙata.
Murtala Faruku sanin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A wani yunkuri na rage cunkoson fursunoni da ke cibiyoyin gidajen gyaran halin kafaɗin Najeriya, gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin rage yawan mutane da ke ci gaba da kasancewa a tsare da aƙalla kashi 30 cikin 100, la'akari da yadda adadin da ake da su a yanzu ya kusan kai mutum 75,000 saɓanin 58,000 da dokar ƙasa ta tsara. Wannan lamari da ya haifar da muhawara tsakanin 'yan Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Matakin da ya biyo bayan rahoton bayanai na watan Agustan shekarar 2022 din nan da muke ciki, inda ma'aikatar gidan gyara hali a Najeriya ta fitar da kididdigar da ke nuna yadda adadin fursunoni da ake da su a ƙasar ya haura da adadin kusan mutane 16,000, batun da 'yar fafutukar kare haƙƙin al'umma Hajjiya Mariya Ibrahim Baba ta aza alhakin hakan ga rashin yanke hukunci da ba a yi wa fursunoni akan lokaci.
Yawancin mutanen da suke kawo hoto a nan gidajen gyara hali shine ba a yanke musu hukunci akan lokaci, akan dade, wanda gaskiya fi sabilillahi wannan babban cikas ne. To wannan kason da ake cewa kashi 30% ba laifi bane yayi, to amma idan aka yi la'akari da abubuwan da na faɗa a baya ana yanke hukunci akan lokaci, to zaki ga gidajen mu na gyara hali zaki gani ba zai cunkoso kamar yanda yake a yanzu ba. To dole gwamnati ta shigo ciki a samu wa'anda ya cancanta su tsaya akan wannan batu a gyara, in ba haka ba zai zama yare iye na yi waƙan ƴan mata na gaba ko ba baya.
Ƙwararren lawyer kuma mai sharhi kan kundin tsarin ƙasa barista mai nasara Umar Kogo ya bada shawara kan hanyoyin da suka kamata a bi wajen rage cunkoson a gidajen gyara hali da ake da su a Najeriya.
Kamar misali, za a iya yanke mu mutum hukuncin cewa yayi sharar kasuwa, yayi kwasa kashi, yayi abubuwa kaza-kaza, duk ana iya rika yin irin waɗannan a matsayin hukunci wanda yake mutum zai rika jin kunya, wannan kunya za ta sa ya gina mu kan shi kima ta kare mutuncin kai da kuma gina da'a daidai da hurumi na sashi na 21 da 23 na tsarin mulkin Najeriya. Kar a rika la'akari da cewa kawai dan gidajen kaso sun cicika kuma gwamnati ba ta so ta kashe kuɗi wajen gina ƙarin yawan gidajen kaso. Akwai da yawa waɗanda ba su je ba su gani ba, kuma laifin su ma bai taka karya karya ba, za a daure su sama da shekarun da inda yanke hukunci ne za a ce an yanke musu su abin nan.
Ko da yake dai ministan shari'ar ƙasar Abubakar Malami ya yi ƙarin bayani game da tsarin da ake bi wajen rage yawan mutanen wanda a cewar Satani aka sallami kusan mutane 12,000 a shirin rage cunkoson prisoners karkashin ma'aikatarsa.
Manufa ta kai mutum kurkuku shine gyara halinsa. Idan hukumar kurkuku sun diba ka aikata laifi ka zo ka yi kyakkyawan nadama, yana daya daga cikin abubuwan da ake la'akari da su. Bayan nadama ita kanta da kyautata hali, har ila yau akwai damuwa irin ta rashin lafiya. Wasu suna kamuwa da wurin rashin lafiya mai muni wanda ainihin bayan hukuncin da suka huskanta, har ila yau akwai dalilai na bukatu na jin kai. Waɗannan suna daya daga ciki, amma ba su bane kadai waɗanda ainihin addalilai waɗanda ake iya kawo jin kai. Har ila yau misali an yanke ma hukuncin shekara 20 misali na zaman kaso, kai wajen shekara 20 kuma ana ganin halin kai yake kyautatu a cikin wannan yanayi. To shi ma ana dibin tsawon lokacin da kai a kurkuku, a ga yadda za a yi ka koma cikin iyalinka da al'umma domin ainihin ka samu sauki da afuwa. Saboda ka abubuwa ne da dama waɗanda ainihin ake la'akari da su.
Daga cikin prisoners kusan 75,000 da ake da su a fadin kasar a halin yanzu, an yanke wa mutane 21,893 hukunci, yayin da sauran mutane 52,384 ke jiran hukunci, lamarin da ke haifar da cece kuce a tsakanin al'umma. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum, bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shirin, ga tambaya ta kamar haka: game da canjin kuɗi da za a yi a Najeriya, kamar yanda na gani a wasu kafafen yaɗa labarai, an ce za a kashe har naira biliyan 58 bayan buga sabbin kuɗaɗe naira biliyan 2.52. To wai idan haka gaskiya ne, me hakan ke nufi? An ci riba kenan ko faduwa aka yi? Wasalam, ku huta lafiya. Mai tambaya Dalhatu Manjis Gogir Samaru, bus stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Sai kuma maimaitin wannan tambaya mai cewa: assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah, a kasashenmu na Afirka harsuna manya-manya waɗanda muke amfani da su kuma mutane ke fahimta guda nawa ne? Masu tambayar, idan an tuna, su ne Kawu Mai Ruwa Bajoga da Alhaji Kari Bagi Bajoga. To bari mu fara da tambaya kan batun canjin kuɗi. Idan mai tambaya Dalhatu Manjis Gogir na tare da mu, ga ansarka da wakilin sashen Hausa a yankin Adamawa, Muhammad Salisu Garba, ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin Horas da malamai mallakar gwamnatin Najeriya da ke jihar Adamawa, wato FCE Yola, wanda ya ce:
Malam Dalhatu Garba Gobir, tambayarka ita ke nuna cewa gwamnatin, koko mu ce babban bankin ƙasa, ya yi kirarin kashe biliyan 58.6 don ya buga takardun kuɗi na biliyan 2.5. Kake tambayar shin ko riba ne gwamnati za ta samu akan haka ko kuma a'a? Ina so ka fahimci cewa yawan kididdigar takardun shine biliyan 2.5, amma darajar su, abinda Bature ke kira first value, to face value nasu, darajar su trillion 1.1. To in kana duba wannan din ta fuskar ko gwamnati riba ta ci ko kuma a'a, ina da damar ce maka gwamnati riba ta ci. Amma kuma so nake na ƙara maka bayani da cewa ita fa gwamnati ba haka take aikinta ba. Ba lallai ne gwamnati in za ta yi abu ya zamana wannan abun kai tsaye ne kai zaka dube shi a matsayin riba ko kuwa faduwa ba. Kamar yanda ake sayen shinkafa, misali ka sayi shinkafa 200 ka je ka sayi da 250, gwamnati ba haka take yi ba. Hasali ma gwamnati ita tana duba me zai ƙara mata daraja ne, zai kuma kare mata muhimman mutuncinta da kuma al'umarta. Wannan canjin kuɗi ko kuma sauyin launi da ake so a yi ma kuɗi, aka yi ma kuɗinmu na Najeriya, abin da yake nunawa shine akwai dalilai masu yawa waɗanda suka kawo wannan. Ko a ɗan kwanan nan idan ka lura da yanayin kuɗin da ake baka, idan baka ji suna ƙarni ba dai suna wari ba dai, ka kasa gane shin wannan takardar naira 1000 ce, 500 ce ko 200, saboda rududdigewa da suka yi suka lalace. Wasu sun dauki kuɗaɗen nan sun killace, shine abin da shi babban manajan banki, babban bankin ƙasa ke maganar cewa kuɗaɗen da ya kamata a ce suna kewaye hannun al'umma a cikin ƙasar nan ya kamata a ce ₦3.7 trillion. Sai aka fiskanci cewa abinda ke shiga banki ya fita bai ma kai ₦2 billion ba. Abin nufi a nan shine sama da ₦2 billion wasu sun kwashe kuɗin sun killace ko sun boye su a ɗakunan su ko sun aje su a wuraren da dai waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki su fita. To shine gwamnati ta ce to abinda za a yi shine ana ƙasa ana cike da tashi-tashin hankula ga abubuwan da waɗannan mutane masu garkuwa da al'umma suke yi, ga al'umma harkar Boko Haram ɗin nan, ga kashe-kashen jama'a da ake yi. Waɗannan kuma duka in ka duba za ka tarar cewa harka ce ta kuɗi. To waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki, shi yasa gwamnati ba ta iya saka madubi ta gane daga hannunwa suka fita suka shiga hannunwa. Don haka saboda a sama ma ƙasa lafiya sai aka zo aka canza wannan, wanda muna kaiwa watan 12 ranar 15 ga watan 12, kuɗin da kake amfani da su yanzu za a ga sabbi. Wanda kuma yake rike da tsoffin ɗin an ce ya fara kai su banki ya ajiye tun yanzu, saboda me sabbin za su to za a kawo su. Waɗanda suke buga kuɗin jabu kaga su ma za a musu tarnaki. Waɗanda suka karbi kuɗin fansa yaya za su yi su kai kuɗin nan banki su ajiye, shi ma kaga an musu tarnaki. Waɗanda suka killace kuɗaɗen nan a gidajensu, saboda me? Saboda ko za su yi siyasa da kuɗin nan ko kuma za su bawa wasu ɓata gari su tayarwa mutane hankali, su ma kaga an yi maganinsu. Wannan ɗin ya sa waɗanda suke da kuɗaɗe a gida a killace waɗanda ba sa shiga banki suke ɗaukar wannan kuɗin suna sayan kuɗaɗe ƙasar waje, musamman ma dala. Shi ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, watakila kana da labarin cewa farashin dala a kasuwar bayan fage farashin ya yi tashin goron zabi, saboda me? Suna da kuɗaɗen nan suna ajiye da su, ba amfani suke da kuɗin ba yanda gwamnati take bukata amfani da su ba. To yanzu da suka ji za a yi canjin kuɗin, kuma ba su da yadda za su shigar da shi banki, saboda watakila kuɗaɗen satattu ne, hanyoyin da aka samo su hanyoyi ne haramtattu. To kaga wannan ma za a yi wa wannan tafiyar tarnaki bai daɗe ba. Ƙari akan wannan shine an gano inda wasu suke satar mai, to kuɗin aka gaya maka shigarwa banki za su yi, ai wannan in sun zai su ma killace kuɗin za su yi a wani wuri. To duk waɗannan matakai ne da gwamnati take ɗauka, saboda me? Ta sama mana mutunci mu 'yan ƙasa, kuma ita ma ta tsira da mutuncinta. Da fata tambayar da kai na amsa maka ita yadda kake bukata. Nagode.
Sai kuma maimaicin ansar tambaya kan manya-manyan harsunan da ake amfani da su a Afirka sosai. Idan masu tambayar kawo mai ruwa Bajoga da Alhaji Kaidu Bagye Bajoga na tare da mu, ga ansarku da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harsuna da ake amfani da su a Afirka manya-manya wanda ake amfani da su kuma ake saurara sun kasu kashi biyu. Akwai harsunan da suka shigo daga ƙasashen waje da kuma harsuna asali na mutanen Afirka. Wato kaga kashi biyu ina harsuna da suka shigo ƙasan Afirka daga waje kamar guda uku haka. Muna da harshen Larabci wato Arabic, akwai harshen Turanci wato harshen English, Ingilishi da kuma Faransanci. Larabci su kuma ba wai mallaka aka musu ba, amma yawa-yawan su da suka yi hulɗa da wayancan mutanen Larabci suna amfani da shi as one of their official language. To shi ma ana gani ya shigo ne daga waje, amma wayannan mutanen Larabawa ne kaga saka same su a kasashen North Africa, irin kasashen Morocco, Egypt, Tunisia da sauransu dai wayannan da suke kasashe North Africa. To sai dai akwai harsuna daga cikin Africa suke kuma su ana kiran su original African languages. To su suna nan da yawa, amma mai tambaya tunda tambaya wanda ake amfani da su ne kuma wanda aka fi amfani da su. To akwai wata harshe da ake amfani da ita a kasashen East Africa, wato ana kiranta Swahili language. Kasashe kamar su Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, duk wayannan kasashen suna da population da yawa kuma suna amfani da wannan harshe na Swahili language. Ana rubuce-rubuce har suna ma da ajami irin nasu na wannan language din wanda ake kira Swahili. Wata ila shine na farko wanda ya fi samun mutane wanda suke amfani da wannan language in yayi cut across na kasashe da yawa. Sai kuma na biyu, wato Hausa. Hausa da muke amfani da shi a Najeriya ita ma tana da mabiya da yawa wanda suke amfani da ita, ba ma a cikin kasar Najeriya kadai ba, ya tafi wasu kasashe irin su Benin da Niger da sauran kasashe da muke makubtaka da su anan a Najeriya. Da kuma wayansu mutane ma da ba ma asali Hausawa bane suna amfani da harshen Hausa a wurin maganganu da rubutun su. Shi yasa wayannan harasan guda biyu suka fi yawa a Afrika, har ma ana kiran su lingua franca na Afrika, wato yaren Afrika kenan. A shekarun baya ana tunanin wanda za official language za ce language na wanda ake amfani da shi a Afrika, har ana tabbatun cewa tsakanin Hausa da Swahili wanne yafi samun, wanne yafi mutane. To wannan ba tantance ɗaya daga cikin su ba, amma lalle wayannan harsuna guda biyu su suka fi yawan mutane, su suka shi kuma aka fi amfani da shi a Afrika. Akwai kuma Yorubanci, kaga ita ma har yanzu a Najeriya take, wannan harshen ita ma tana da mutane da yawa da suke amfani da ita. Abinda yasa za a samu wayannan harsuna guda biyu sun fito daga cikin Najeriya, domin Najeriya ita ce ƙasa babba a Afrika wanda tafi kowa yawan mutane, da don haka duk inda mutane suke wannan yaren, in kana maganan population ne to su suka fi yawa. Kaga in ka dauki Hausan sai ka shi Yorubanci a Afrika, daga Swahili sai Hausa sai Yorubanci. Fulani suna nan amma su ba a Najeriya kadai suke ba, sun yi cut across many other African countries da suke amfani da Fulatanci, amma ba su da yawa gaskiya. In kana maganan yawa ne ba su da yawa sosai, amma su ma ana amfani da ita sosai a Afrika. Sai wata harshe da ake kiranta Amharic, ana kiranta Amharic a wani lokaci ana kiranta Amharic, ita ma ana amfani da ita, su ma suna da mutane da suke amfani da ita amma ba su da yawa wanda za ka yi hada su da Swahili da Hausa. To a takaice, harsunan da suka fi kowa yawa a Afrika na local na Afrika namu, wato harsuna guda biyu din ne, wato Swahili da kuma Hausa, harshe na Afrika wanda aka amfani da ita a kasashen duniya ba cikin Afrika din ba. To Yorubanci tafi kowa, me yasa? Domin su suka fi kowa yawo a duniya a cikin kasashen Afrika. Ya Ibo su suna nan a cikin Najeriya, su ma ana amfani da ita a Najeriya, tana daga cikin layin harsuna da aka fi amfani da su ita ma. Dai mai tambaya ya gamsu da wannan ansar da muka bashi, masha Allah.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, da Dr. Mahadi Abba na jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya, da producer mu Solomon Abu da injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.
Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Gasar Senegal ta ba da sanarwar cewa shahararren ɗan wasan Sadio Mane zai sami shiga gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta bana a Qatar, mai horar da 'yan wasan ƙasar Aliyu Cisse ya bayyana fargabar cewa ba zai sami damar buga wasar farko ta gasar da Senegal din zata buga ba. A can farko dai an cire tsammani kan yiwuwar fafata gasar ta cin kofin duniya ga Mane sakamakon rauni da ya samu a wasan gasar Bundesliga ta kasar Jamus da kungiyar sa ta Bayern Munich ta buga da Werder Bremen a makon jiya. Lamarin da ya haifar da damuwar gaske ga masoya kwallon kafa a kasar ta Senegal da ma nahiyar Afrika baki daya. To sai dai damuwar ta dan kawa lokacin da Cisse ya sanya Mane a cikin jerin sunayen yan wasa 26 na karshe da za su wakilci kasar a gasar cin kofin duniya da za a soma mako mai zuwa. To sai dai duk da haka Cisse ya tabbatar da cewa da wahala Mane ya sami buga wasan farko ta gasar da za su buga da Netherlands a ranar 21 ga watan nan na Nuwamba. Domin kuwa ya yi wuri ya koma fagen daga daga jinyar raunin. A wata mai kama da wannan kuma kasar Koriya ta Kudu ta hada da sunan kaftin din kasar Song Hyung-min a cikin sunayen yan wasan da za su wakilce ta a gasar ta cin kofin duniya. Duk da cewa shi ma da farko an ayyana cewa ba zai sami fafata gasar ba sakamakon rauni da ya samu. Son ya sami raunin ne a makon jiya a wasan gasar zakarun Turai da kungiyar sa ta Tottenham ta buga, inda ma har sai da aka yi masa tiyata a fuska. Tuni kuma da Tottenham din ta bada sanarwar cewa ba zai iya shiga gasar ta cin kofin duniya ba. To amma kuma Son ya tabbatarwa kasar tashi cewa zai iya. Mai horar da yan wasan kasar ta Koriya ta Kudu Paulo Bento ya ce babu tabbas ko dan wasan zai sami karfin jikin iya takale da a gasar, amma kuma kasar za ta tafi da shi bisa fatan zai sami murmurewa. A yayin da ya rage saura mako daya a soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya a Qatar, tuni da yan wasan kasashe suka soma dira a birnin Doha domin gasar ta farko a tarihi da za a fafata a yankin gabas ta tsakiya. Amurka ce kasa ta farko da wakilanta suka fara sauka a kasar ta Qatar tun a ranar Alhamis, hade da ayarin yan wasan da za su wakilci kasar. Tuni kuma da kasar ta bayyana sunayen yan wasa 26 da za su wakilce ta a gasar, inda za su fafata a rukunin B tare da kasashen Ingila da Wales da Iran. A bangare daya kuma manazarta lamuran wasanni na ci gaba da bayyana mamaki da shakku kan matakin kasar Spain na jingine wasu zaratan yan wasanta a gasar ta cin kofin duniya ta bana. A jiya Juma'a ne mai horar da yan wasan kasar Luis Enrique ya bayyana sunaye na karshe na yan wasan kasar da za su fafata gasar. To amma kuma babu manyan yan wasan kasar uku da suka hada da Sergio Ramos da ke takale da kungiyar PSG ta kasar Faransa da Thiago Alcantara na Liverpool ta Ingila da kuma mai tsaron gida na Manchester United David De Gea. Wannan lamari ya ji hankalin masu fashin baki da ma masoyan kwallon kafa a kasar ta Spain. Kasancewar suna daga cikin yan wasa da suka taimakawa kasar a nasarori da ta samu a gasannin kwallon kafa na nahiyar Turai da ma na duniya da suka gabata.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice.
Habis a takaice, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahoton ta yau da kullum kan mamayar da Rasha ta kawai Ukraine cewa sanarwar da Rasha ta bayar a wannan makon na ficewa daga Kherson wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun Rasha ke fuskanta a yankin gabar kogin Dnipro. A cikin rahoton tsaron sirri da aka wallafa a shafin Twitter, ma'aikatar ta ce yanayin da janyewar ta biyo bayan kwanaki biyu kacal da bada sanarwar na nufin mai yiwuwa ma tuni da aka soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan Oktoba wannan shekara. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi balaguro zuwa Cambodia a ƙarshen makon nan domin ganawa da shugabannin kasashen kudu maso gabas da gabashin Asiya, a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashe hankali a Myanmar da kuma ci gaba da karuwar barazana daga Koriya ta Arewa. Biden ya sauka da sanyin safiyar yau Asabar bayan yar gajeruwar ziyara a Sharm el-Sheikh a kasar Masar domin taron yanayi na Majalisar Dinkin Duniya da aka fi sani da COP27. Hukumar bada tallafin abinci ta duniya ta gargadin cewa za a tilasta mata a dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan 1 da yaki ya raba da muhallansu a yakin Cabo Delgado a yankin da yaki ya daidaita a Mozambique muddin ba samar da kudade ba. Hukumar ta abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta yanke bada tallafin a watan Fabrairu idan har ba ta yi gaggawar samun kudi dalar Amurka miliyan 57 ba. Daruruwan 'yan kasar Iran sun yi mace a tituna a kudu maso gabashin lardin Sistan Balochistan a jiya Juma'a domin tunawa da gwagwarmayar ranar 30 ga watan Satumba da aka yi wa lakabi da Juma'a mai tattare da zubar da jini. Hotunan bidiyo da aka tura wa sashen fashiya na muryar Amurka sun nuna masu zanga-zanga suna mace a Zahedan babban birnin lardin. Ya zuwa yammacin jiya Juma'a kuma ba kai ga tantance rinjayen Majalisar Dattawan Amurka ba. Amma nasarar da dan majalisar mai ci Senator McKelly ya samu a Arizona tare da ce jam'iyyun Republican da Democrat a yawan kujeru 49 kowannensu. Jami'an zaɓe a yammacin Nevada sun ce fafatawar a can ta yi zafin gaske a yajiyar Juma'a, inda 'yar takarar Democrat Senata Catherine Cortez Masto take kan gaban abokin karawarta na Republican Adam Lassalt.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin da ya taya na gabatar da shirin, Salamun Abu wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.